20 da kai harin ta'addanci a Amurka, abinda ya sa Amurkar shiga fadan na Afghanistan. Ziyarar tasa kuma na zuwa ne bayan da rundunar NATO ita ma ta sahunan take. Tana mai cewa dakaranta kusan 7,000 waɗanda ba na Amurka ba za su bar ƙasar nan da 'yan watanni masu zuwa, abinda zai kawo ƙarshen kasancewar sojojin waje a Afghanistan. Blinken ya nemi ya tabbatar wa shugabannin Afghanistan cewa janye sojojin Amurka ba yana nufin kawo ƙarshen dangantaka tsakanin Amurka da Afghanistan ɗin ba ne. Tsohuwar 'yar sandan nan ta jihar Minnesota da ke Amurka za ta bayyana gaban kotu karon farko a yau Alhamis bisa zarginta da kisan ganganci saboda harbin Donta Wright Hallahira a lokacin da aka tsaida shi yana tuki a kan titi. Babban lauyan garin Washington County, Pete Albert, ya sanar da tuhumar da ake wa Kim Potter a jiya Laraba. Lamarin ya faru ne a garin Hennepin, amma a ƙarƙashin wani tsari da aka fito da shi a shekarar da ta gabata a jihar Minnesota. An maida shari'ar wata ƙaramar hukumar mulki daban don kaucewa samun sabanin ra'ayi.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, Amnesty International, ta bayyana gazawar hukumomin Najeriya na samar da dabarun kare 'yan makaranta da 'yancin su na samun ilimi daidai da kowa a lokacin da ake cika shekaru 7 bayan sace 'yan matan sakandare na makarantar gwamnati da ke garin Chibok a jihar Barnan, Najeriya, waɗanda aka kwashe 'yan mata kusan 279. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wani taro na alhini da sace waɗannan 'yan matan, ga kuma rahoton da ta haɗa muna.
Ranar 14 ga watan Afrilu na shekarar 2014, mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da 'yan matan makarantar gwamnati da ke garin Chibok na jihar Borno, yayin da wasu daga cikin 'yan matan suka yi nasarar tserewa, an kuma yi nasarar kubuto da wasu. Sai dai har yanzu da dama na hannun mayakan. Rebecca Samuel guda ce daga cikin iyayen yaran da har yanzu 'yarta mai suna Sara ke tsare.
Akwai nauyi a zuciya, kowane rana, kowane dare ina kuka ina addu'a domin ta. Kowane lokaci za mu yi addu'a da yaran da baban a iyali sai mutuna da ita domin ba ta wasa da maganan addu'a. Idan ma ba a yi da sauri ba za ta tattara mu ku zo mu yi addu'a, ita tana so ta je ta kwanta ko kuma ta yi karatu. Gaskiya fata na shine ina roko kamar yadda suka yi kokari suka fitar da guda 107 yanzu, ina roko wancan iyaye yanzu zuciyarsu ya kwanta namu har yanzu har yanzu.
Uzaya Sabiddo Abana na daga cikin shugabannin da ke gangamin ganin an kubuto da yaran.
To shekara har 7 yanzu gaskiya muna jin bakin ciki ba na wasa ba. Muna gani makamar zai fi randa abun ya faru. Nun randa abun ya faru muna gani ne kamar sati daya sati biyu za a kawo su. A hankali a hankali a hankali har ya ja shekara 7 yanzu. Abun ya yi mana bakin ciki sosai. Ta dalili me wanda aka dauko a bayan su a iri dokon nasu din cikin makaranta an ji an kawo su. Ko kudi ne ko karfin sojoji ne ba mu sani ba.
Kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty ta faɗi cewar dubban yara a Najeriya ba sa karatu saboda gazawar hukumomi na ci gaba da kare makarantu musamman a arewacin kasar daga hare-haren 'yan kunar bakin wake. Yar fafutuka kuma mai rajin kare haƙƙin dan adam Aisha Yusufu ta yi kira ga sauran al'umma da a haɗa hannu wajen yaƙi da ire-iren wannan matsala.
Ai abin sai dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da baki cikin da kuma abin tausayi yau iyaye ga su nan shekara 7 kenan da aka ɗebe yaran su ba su gansu ba. Yaran suna nan ba amma san halin da suke ciki ba. Kuma gwamnati tana nan kamar bata ma damu ba mutane lokacin da aka dauki 'yan mata Chibok. Maimakon gaba ɗaya mu mutanen Najeriya mu haɗa kai mu fito mu tabbatar cewa gwamnati ta dawo da yaran nan. Kowa ko mutane suna ta gani kamar abin bai shafe su ba. Gashi nan yau ko ina duk faɗin ƙasa ana nan ana ta ɗebe yaran makaranta mutane ana ta dauke su ga cikin mun shiga cikin wani halin kakani kaka.
Kungiyar masu aikata manyan laifuka da ke neman kuɗin fansa sun tsananta kai hare-hare da satar mutane da yawa a cikin 'yan shekarun nan. Galibi suna kai hari makarantun kwana da ke ƙananan hukumomi da birane. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ubangiji Allah ya sa mu dace baki da Allahumma amin. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Amurka na shirin kakaba takunkumi akan Rasha a matsayin mai da martani akan yin katsalanda a zabe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar. mutanen da ke da masaniya akan batun sun ce ta yiwu a yi sanarwar a yau Alhamis. Kuma ana sa ran matakan za su hada da sanya takunkumi akan kuɗi da korar wasu jami'an Rasha daga Amurka. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce gagaruman kutsen yanar gizo da aka gano a shekarar da ta gabata da ya hada da na kamfanin manhajar na'urar kwamfuta na SolarWinds da ke jihar Texas na daga cikin wuraren da ta yiwu Rasha ta yi kokarin tattara bayanan sirri. Wannan farmakin ya ba masu kutsen yanar gizo damar shiga dubban kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin tarayya, ciki har da Baitul Malal Amurka da ma'aikatar shari'ar kasar da ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurkar. Wuta ta tashi a wata jami'ar Saudiya da ke kusa da iyakar kasar da Yemen a jiya Laraba bayan da na'urorin kariyar makamai na Saudiya suka dakile wasu makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki da ke dauke da bama-bamai. Dakile harin ya tarwatsa barbashin makama akan jami'ar Jizan, abinda ya sa wuta ta tashi amma aka iya shawo kanta a cewar hadakar dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen a wata sanarwa. Sanarwar ta kuma ce babu wanda ya rasa ransa amma nan take dai ba a samu rahoton wani ya jakata ba. Sanarwar ta dora laifin harin akan kungiyar ƴan tawayen Houthi, tana mai cewa makaman masu linzami da jiragen sama musamman suka auna wuraren farar hula a wurin kuma daga wani wuri da ƴan tawaye suka fi karfi a sada da ke Yemen aka harba su. ƴan Houthi sun kai makamantan waɗannan hare-haren a baya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun karɓi wani tallafi na allurar rigakafin annobar coronavirus a matsayin wani bangare na gudunmawa da manyan kasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa musamman ga kasashe masu tasowa a ƙarƙashin shirin COVAX. Daga birnin Yamai ga Sule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
Allurai kimanin 355 na kamfanin AstraZeneca ne wasu manyan ƙungiyoyin duniya da suka hada da Gavi, UNICEF, OMS, EU da Bankin Duniya na kasashe aminai irin su Amurka suka damƙawa hukumomin ƙasar Niger da nufin ƙarfafa musu gwiwa a rigakafin cutar coronavirus. Jakadan Amurka Eric Whitaker a yayin bikin bada waɗannan magunguna ya ce ƙasar Amurka na daga cikin ƙasashen da suka yi na'am da buƙatar tallafawa ƙasashe kimanin 92 da ingantacciyar allurar rigakafin wannan cuta a ƙarƙashin tsarin COVAX. Saboda haka a take ƙasar ta bada gudunmuwar biliyan biyu na dala a wannan tafiya da duniya ta sa gaba. Da yake karɓar wannan tallafi, Prime Minister Umudu Muhammadu ya yaba da wannan yunkuri da ya kira hanyar samar da walwala ga talakawa.
Kun san lokacin da an kace an samu allurar rigakafin wannan cuta, mutane suna jinkiri suna cewa ya za a yi, ƙasar sai wanda ba su da kuɗi, wanda ba su da gata, ya za su samu wannan allura. To kun ga ƙungiyoyi na duniya sun haɗa kai ayi yanda wadda masu kuɗi za su samu su sai wannan magani, su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani. Kenan dole ne yanda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu, mu ma talakawa mu kare kanmu. Alhamdulillahi mun gode ƙwarai wannan taimako da mun.
A ƙarshen watan jiya ne aka kaddamar da kamfanin rigakafin cutar corona a nan birnin Yamai sakamakon wani tallafin da ƙasar China ta baiwa jamhuriyar Niger, abinda ya sa hukumomi yanke shawarar aika wannan tallafi na tsarin COVAX zuwa sauran yankuna, in ji ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara.
Duk wani wanda ke aikin likita, duk wani soji, duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara 18 ko lahiya telo za a mai wannan shaushawa tunda menene muhimmancin wannan shaushawa mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da anka doka game da roƙon Allah akwai yau kasa wanda zaka iske cikin kwana guda ta samu mutum 45,000
a tsakiyar watan Maris na 2020 ne aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Niger lamarin da ya sa gwamnatin kasar a wancan lokaci daukan matakan kariya da nufin dakile yaduwar wannan masifa to amma da yake an ce rigakafi yafi magani yasa hukumomi saka kasar a sahun kasashen da suka yi na'am da allurar rigakafi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki musamman da muke cikin watan azumi kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko zama da yunwa Cutar ulcer ko gyamban ciki cuta ce wadda ke haddasa radadi wanda yake zuwa yana daukewa haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar da Hausawa ke kiran cutar
to gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki wannan tantani da ya shafe cikin kure cikin shine yake samun dan rauni to sai kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kanshi fatar cikin take fito da shi ruwa da sanadarai idan suka taba wurin zai kawo ciki ciwo to wannan shine ake kira gyamban
To likita me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki?
To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum. Akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana iya kawo shi wannan cuta ta ulcer ko kuma ta ta'azzarata sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo ciwon ulcer abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo ulcer saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer
to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi
to ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo ulcer shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya hadi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abinda kimiyyance ake magana cewa strong alkalis ko bases duk za su iya kawo cuta ko abinda ake cewa poison poison wato shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewa mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba
to likita musamman ma yanzu da muke cikin watan azumi yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu
to na dai dai akwai mutanen da suke dauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewa ulcer ne sannan a sashi akan maganin da ya kamata a sashi sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a bashi shawara idan